Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraron mu da wannan muryacin assalamu alaikum da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Yau da gobe ne shirin matasa dake zo muku daga nan sashen Hausa muryar Amurka akan bitoci 25, 31, 41. Ayyamai kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Niger kuma za ku iya jin mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da Niya FM. A kuma su kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma ta internet sai kuma ta internet a voahausa.com ko kuma ta Facebook a shafin VOA Hausa. Masu gabatar da shirin
Hafsat Maina Muhammad
tare da ni Safinatu Sada Sodangi.
Daga watan Nuwamba na kowace shekara an kebe shi ne domin jan hankalin duniya akan ciwon siga, inda a yau 16 ga watan Nuwamba shekarar 2017 wannan batun zamu tattauna,
inda taken bana shine munin cutar sukari ga mata, illar cutar sukari ga mata.
Shin menene makasudin wannan taken a bana?
Shine domin a jawo hankalin al'umma ga irin bukatar da mata waɗanda suke dauke da wannan cuta suke da ita na samun kulawa ta musamman ta fuskar samun ganin likita, tunda su yanayin cutar ta tana bukatar ma ba wai likita guda ɗaya ba, likitoci da yawa, tunda in kai la'akari da cewa mace musamman wacce take cikin shekarunta na haihuwa in ta samu ciwon siga, to illarsa ba wai akan ta kadai bane, har da akan abin da yake cikin ta da za ta haifa. To saboda haka su mata masu wannan masu ciwon siga suna da bukata ta musamman. To kuma saboda wannan bukata ta musamman akwai kalubale da suke samu wajen samun wannan bukatar, saboda haka ake kira ga al'umma cewa a samar da hanyar da za a zama a cikin sauki sun samu wannan kula ta musamman da suke bukata.
Dr. Ibrahim Danjin Mai Gezawa kenan, babban likita mai kula da masu ciwon suga na asibitin Malam Aminu Kano dake Kano.
Domin karin haske da karfin da karin fahimta kan wannan cutar, wakilinmu Muhammad Salisu Rabi'u ya jiyo mana ta bakin wasu mata da suke dauke da cutar.
Sannan kuma za mu ji daga Dr. Sani Labaran, babban jami'i mai kula da asibitin cututtuka na jihar Sokoto.
Sai ku kasance da shirin yau da gobe a yau domin jin yadda za a tunkari cutar ciwon siga.
To bari mu fara da jin ta bakin wasu mata masu dauke da cutar da wakilinmu Muhammad Salisu Rabi'u ya jiyo mana.
Malama, wannan ciwo na siga tun yaushe kike da shi?
Wannan ciwon sigari da nake da shi yau wajen shekara 3 kenan.
Ya aka kika gane kina da shi wannan cuta?
Abin da ya faru ya fara man daga kada kafa, bayan da faso sai na kafafuwa na ya faso, sai zaman tocciya bana iya motsawa bana iya tafiya, dan bana iya tafiya sai na bazar ka kai na asibiti. Ina zuwa na samu likita sai ya ido sai ya ce appointment test din sugar, sai ya ce na ce to dai da aka man test din sugar ba ta man test din sugar, sai aka discover cewa ina da sugar, sai aka ce mutum ina da diabetes, saboda haka sai aka rufa ina nan wurin.
Kafin wannan lokacin kin taba zuwa asibiti domin a gwada ki a ga ko kina da wannan cuta?
Gaskiya ban taba zuwa ba, saboda matsala aka sani mu mutane wa'ansu na inheritance amma ba sa zuwa su duba saboda ba a damu ba. To abinda zan iya kira ga mutane da al'umma gabaki daya, a rika zuwa ana tantsin shuga din nan, saboda gaskiya ana gadan sa.
To yanzu ya kike fama da wannan larura?
Gaskiya ina fama da larura saboda ina matsalan da nake samu wurin siyan magani, gaskiya saboda maganin yana da tsada, kuma muna kira gwamnati ta taimaka mana, mu taimaka mana da magungunan nan, saboda magungunan nan yana tsada, saboda hakikanin gaskiya akasari in an rubuta mana magungunan nan wallahi na sati biyu muna siyan sa sama da 3,000 kwaya 14 na sati biyu kenan. To da wanne zamu ji? Ga kuma abinci kuma an kafsata mana cewa ga irin dukokin abincin da zamu rika ci, shi kansa abincin ma tsada ne a wannan barin da ake fama.
Bayan kalubalen wannan tsadar magani, akwai wani abu da masu wannan larura suke fama da shi?
Eh, to muna fama da larurai kala-kala. abubuwan da ya zamanto cewa inna lillahi wa ilaihi raji'un bayan da zamu saboda me yasa mun riga mun samu kuma a cikin wannan lalura kuma ga gwamnati da taimaka mana dan Allah dan annabi daga kan federal zuwa state zuwa non governmental organization su taimaka mana a cikin wannan lalura da muke fama da shi
malama zamu so ki bayyana mana shekara nawa kina fama da wannan larura ta cutar siga
shekara ta 22 ina fama da shi ga hawan jini na komo shiga amma shigan shekara 18 a tare da ni shirin hawan jini ne
ya akai kika gane kina da wannan larura
da haihuwa nai in kada na haihu to sai jini ya dinga yawan zuwa kowane lokaci kowane sai na jin maganganu wajen mutane na dinga cewa in kana shiga jini ba barin ka ta baban zuwa wato shikenan sai na kwanta rashin lafiya sai aka yi nasarawa shikenan suka ce wani ciwo ne dai wannan ciwo ne dai wallahi wani zubin wallahi ba kudin sai maganin wallahi tana amma kai 14,500 ake sai mu to abin nan zuwan ba ni da shi sai dan gani ma uwa su ba ni yara na ba su da karfi wallahi haka nake ta fama
kafin wannan lokaci kin taba zuwa asibiti da niyya a gwada ki ko kina da wannan larura
nan dai shekara ta 13 da zuwa nan
wai kafin a gano kina da cutar lokacin da kika haihu kin taba zuwa asibiti domin a gwada ki
anan ma na haihu gaskiya sannan ba sa gwaje-gwajen irin wannan ba amma yanzu ake ko ika ina kwaka ni in ciwo zuwa nake yanzu ga kuma kafa ina fama da ita yanzu kafin ma
yanzu wannan irin kalubale ne yafi damun ki a game da wannan larura
wallahi abin yafi damu na gaskiya wannan shigan da kafa idan da kafa ba ta min ciwo amma yanzu mataki ne ina kasan na taka kwata ban wanke ba haka nake fama da shi wallahi ga ulsa duk sun hadan mu
to wani irin kira za a yi ga hukumomi domin ganin sun kawo masu wannan larura tallafi
wallahi mu tallafi muke nema wallahi tallafi sun tallafa mana magani wallahi tallahi yara na ma ba su da karfi wallahi ki ta ci tuda marsai ne zamu yi wallahi
malama shekara kino da wannan larura ta cutar suga
shekara ta 10 kenan da ciwon suga
daidai wannan lokaci kika gane cewa wannan larura ta kama ki
na samu kamar shekara 7 da ganewa
alal misali asibiti kika je awo koko me ya faru
da farko dai ina yin yawan jiri bana iya gani sosai da sagewar kafafuwa sai wata rana sai nayi fitsari bayan nayi fitsari nayi tsarki na sa ruwa a kafa na a shibe wanku sosai ba bayan awa 2 sai naga kamar na sha shayi na zuba to na taba sanin cewar idan mai siga yayi fitsari akan ganshi kamar siga an sha shayi to shine da naga wannan hankali na ya tashi sai na sake yin fitsari na zuba a kasa naga sai ya bushe sai na garzaya zuwa asibiti ana mana testi aka ce siga gare ni
tun lokacin da aka ce kina da wannan larura wani irin matakai kika dauka ne
a lokacin da aka ce mai ina da siga to shine sai na je asibiti sai aka bani kwayoyi aka dora ni akan abinci alkama da wake to muke ci haka har zuwa bayan shekara 6 to daga karshe sai jiki ya zo ya tsanani aka kawo ni nan asibiti aka kwantar da ni aka dora ni akan treatment aka dora ni akan abinci amma yanzu alhamdulillah
wani irin kalubale masu wannan larura suke fuskanta musamman a nan arewacin Najeriya
to muna fama gaskiya da wahalhalu saboda babu kuɗi muna fama da siyan magani abinci gaskiya tunda Allah na tuba ciwo ne mai wahala dan abin da kake da shi in baka samu mataimaki ba duk sai kaga ya kare kuma ba dama ka daina shan magani in ka daina jiki zai rikice shine kalubalen da muke fama
to wani irin kira za a yi ga hukumomi domin ganin sun kawo muku dauki
dan Allah dan annaba a taimaka mana da siyan magani ko kuma a yi mana taimako a ba mu magani kyauta ko kuma a taimaka mana a dinga rangwanta mana kudin magani shi muke nema da Allah gaba daya jama'a gwamnati a taimaka mana a dubi wannan abun ko za mu samu afuwa
Hajiya za mu so ki bayyana mana yawan shekarun da kike da wannan larura
ni shekara ta 14 kenan ina tare da wannan ciwo
ya akai kika gane kina da wannan larura
haihuwa na zoye asibiti sai aka yi min operation to da aka yi min aiki kwana uku aiki ya lalace sai da nayi kwana 30 sannan ciki na ya gyaru to a nan na gane ina da suga
kafin wannan lokaci kin taba zuwa asibiti domin a gwada ki a game da wannan larura
na je asibiti likitan ya ce da ni ina da suga amma na ciki ne tun haihuwar wannan yarinya saboda haka ya ce in na haihu zai iya tafiya to shi yasa ban maida hankali akan na rika zuwa follow up ganin likita akan sugan ba
tun daga lokacin da aka gano kina da wannan larura wani irin matakai aka dauka
to matakai da aka dauka ina zuwa asibiti ganin likita ina shan magani sai dai matsalar da nake samu maganin yana da tsada likita ya rubuta min na sati 12 da ken nake samu na sha na sati 6
to wannan baya haifar da matsala a jikinki?
Yana haifarwa sosai, saboda haka ba yanzu ni wasu gurare na ma suna yana fasa min jiki, wani gurin ya yi ruwa ai ta faman wanki da kyar na samu na warki, amma ido na yanzu nazo ba gani nake, bana iya karatu.
Wani irin kira zaki ga hukumomi ganin sun tallafawa masu wannan larura?
So kira da za a yi shine dai dan Allah, dan Annabi gwamnati ta taimaka mana akan magani, ko a rika dan rage mana kudin maganin, ko kuma a rika ba mu kyauta, dan Allah ta taimaka mana, dan muna cikin matsala. Ciwo ne da dole sai ka sha magani, in baka sha magani ba ba zaman lafiya. Taimaka mana dan Allah, dan Annabi.
Malama, shekarunki nawa da wannan larura?
Shekara 17 da shi.
A wani mataki aka gane kina da wannan larura?
Na yi rashin lafiya ne, na je asibiti, sai likita aka yi min test, shine aka gane cewa ina da ciwon suga.
Kafin wannan lokaci kin taba zuwa asibiti domin a gwada ki game da wannan larura?
Gaskiya ban taba zuwa ba. Kafin in samu ciwon ban taba zuwa ba.
Bayan an gano kina da wannan larura, wani matakai aka dauka?
Matakan da aka dauka shine sun dora ni kan magani da allura, sai kuma bin ka'idodin abinci. To shine matakin da aka dora ni akai.
To wani irin kalubale kike fuskanta game da wannan larura?
Kalubale guda ɗaya ne, matsalar idan ka zo asibiti kai kana jin ciwo a jikinka, amma misali idan ka je emergency sai su ce maka ka tafi GOPD, sun fi so a kawo musu wanda yake ya jiga ta tukunna, kuma kai kana jin ciwo. Dan sautari na zo emergency sun ce min in je GOPD, kuma in na dage suka tsaya suka duba ni, sai kaga ƙarshe kwanciya ma za a bani. Kin ga, ya kamata duk wanda ya zo da matsalar shi a saurare shi, idan an auna shi an ga abin da ya dace da shi, in gida zai tafi ya tafi, in kuma duba shi ya kamata a yi dai na musamman sai a yi masa. Ni shine korafi na ga.
Sarki Allah, amin, amin tuma amin ya Allah, amin, amin tuma amin ya Allah.
To amin, Allah ya kara mana lafiya, Allah ya ba mu yadda za mu yi idan ya dora mana ciwo.
Amin, amin, amin. To Safinatu, kin ga game da wannan ciwon da taken bana da aka sa kungiyar kasa da kasa masu kula da cutar suga, watan IDF, sun ba da sako na musamman akan taken bana, tunda ya danganci ciwon suga da mata. Suka ce ya kamata kowace kasa a ce suna da magunguna ajiye domin mata su samu cikin sauki, ba tare da sun sha wahala ba, kuma ilmantar da su akan cutar suga. Kin ga kaman waɗanda suka yi bayani, in kika saurari bayanin su zaki kula cewa suna da dan ilimi, suna da ilimi akan wannan cutar, shi yasa da yawan suka garzaya asibiti da suka gano. To shine takin ke cewa inganta bangaren lafiya na musamman na cutar suga musamman. Saboda haka kin ga taken yayi daidai da lamarin da ake fuskanta akan cutar suga. Allah ya sa a dace.
Kin ga kaman zaki ga daga cikin masu sauraron mu da yawa sun yi magana cewa su a karkara basu ma san menene cutar ba, balle sun ce. To kin ga babu wayewar ka.
Na'am, na'am.
Akai, Allah ya sauke.
Amin, amin. To masu sauraron mu a shafinmu na Facebook da Twitter, mun tambaye ku cewa shin a ganinku mutane na daukar matakin sanin suna dauke da cutar suga? Ga yadda kuka amsa mana.
To sakon farko ya fito ne daga Shu'aibu Zidan, yace assalamu alaikum yau da gobe. Gaskiya ba dukkanin mutane ne suka san suna dauke da wannan cuta ta suga ba, saboda akwai karancin zuwa awo ga mafi akasarin jama'a, kuma ta hanyar awo ne kadai mai wannan cuta zai san yana dauke da ita ko baya dauke da ita. A tashi lafiya yau da gobe.
Sako na biyu kuma ya fito daga gurin Zainab Musa mai Adwa, tace mafi yawancin mutane ba sa damuwa da sanin suna dauke da cutar suga, wannan kuma ganganci ne, ya kamata a rika zuwa awon cututtuka ba sai na suga kadai ba. Allah ya kara mana lafiya da abinda lafiyar za ta cimma. Ku tashi lafiya yau da gobe.
Sai Basiru Shu'aibu yace sallam yau da gobe. Gaskiyar magana ita ce mutane muna sakaci ta wannan fanni saboda wani dalili daban. Haka naji wani mutum yana cewa idan mutum ya je aka yi mishi gwaji sai a yi mishi jaye-jaye. To idan muna irin wannan tunanin, to babu lokacin da zamu binciki lafiyar mu kenan. Nagode, ku tashi lafiya.
Sako na gaba kuma yace daga Abbas na Gogo dan zomo yace yau da gobe, ai mutane da yawa musamman mu ƴan karkara bamu ma san mecece cutar ciwon suga ba ma, ballantana mu je a mana gwaji saboda karancin wayar da kan al'umma kan cutar.
Sai baban gida na Yilwa Bungudu yace gaskiya mutane da dama basu san suna dauke da cutar ba, kuma waɗanda ba wani mataki na kaucewa kamuwa da cutar sun fi yawa saboda musamman a Najeriya.
Buhari Yahaya Unguri yace yau da gobe hakika wannan matsala ce mai girman gaske. Dalili kuwa mu ma'aikatan asibiti muna fama da mutane masu dauke da cutar ba tare da sun san suna dauke da shi ba. Ya kamata mutane su rika ziyartar asibitoci don kare lafiyar su. Nagode ku tashi lafiya.
Sai Abdullahi Yahu Ya'u a kifashi Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace zuwa asibiti akai akai shine mafita ga duk wata cuta. Fata na ƴan uwana na karkara mu rinka ziyarar hukumomin lafiya mafi kusa. Nagode yau da gobe.
Shi ko Ayuba Sarkin Hakuri Lafiya yace a gani na mafi akasarin mutane ba sa daukan matakan sanin ko suna dauke da cutar siga ba musamman a karkara saboda rashin zuwa gwaji a asibiti.
Sai Arabiyu Muhammad Gidan Madi Sokoto yace yau da gobe tabbas mafi akasarin mutane ba su daukar matakin sanin suna dauke da cutar siga musamman ma waɗanda ba su motsa jikin su. Sau da yawa sukan ki zuwa wurin likita saboda kada ya gindaya musu sharadin cin wasu abubuwa. Wannan na ɗaya daga cikin abin da yasa mafi akasarin mutane ba su daukar matakin sanin kan cutar siga. Allah ya kyauta da fatan zamu rika kusantar likitoci domin masu iya magana na cewa lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke.
Shiko Bello Muhammad tafi da yace salam yau da gobe. To a gaskiya mafi yawancin masu ziyartar asibiti sune waɗanda cutar ta bayyana a gare su. Amma abu ne mai wuya kaga mutum ya je kawai domin a yi masa wannan gwajin cuta ta siga ba tare da ya ji wani alama ba ta cutar ba.
Sai Hussein Alhaji Ali Mai Gishiri Rijau yace a gaskiya karancin ilimi na wannan cuta da kuma talauci sun yake sanya mafi yawan mutane ba su zuwa gwaji balle su san ko suna da wannan cuta ko ba su da ita. Da fatan kuma aikatan kafafen yada labarai za ku dinga wayar mana da kai domin sanin illolinta. Yau da gobe ku tashi lafiya.
Sako na gaba daga Real Yunusa yace eto a gaskiya ba kowa bane yake sanya je gurin likita domin rashin sanin muhimmancin ganin likita. Kuma koda mutum ya san yana dauke da wannan cuta wai shi kunya yake ji a ganshi a gurin likita har mutane su san me ke damun sa. Yawancin kuma mutanen kauye an fi samun su da wannan matsalar har sai kaga ciwon ya ci karfin mutum. Allah ka sa mu dace.
Amin ya Allah dan Allah dinga zuwa asibiti ana ganin likita ba abun kunya bane.
Ba abun kunya bane ko kadan.
Kwarai. To idan muka koma shafin mu na Twitter @ummarada3611 yace ai talaka bai san da cutar ba sai ta kada shi tukunna. Nan ne in an je asibiti aka masa gwaje-gwaje sannan a gane yana da shi.
@abdulbalkore1 Allah ya sa na faɗa daidai. Yace a gaskiya yawancin su ba su ne ba su san suna dauke da wannan cuta ba saboda ba su zuwa awo asibiti.
Sai Abubakar Haruna yace tallaka fa sai ya kwanta yake sanin ba shi da lafiya ko yana dauke da cuta domin ba shi da hanyar sanin ko yana dauke da cutar ko a'a.
@Yuguda Ali yace gaskiya mutane ba su cika yin gwajin cutar siga ba kamar ni ban taba zuwa ba. Amma insha Allah zan fara zuwa.
To Allah ya yarda.
Amin.
Sai @Kamal abokin ku daga ƙarshe @Kamal abokin kowa yace assalam VOA. Gaskiya kashi 90 na mutane ba su daukan mataki na sanin ko suna dauke da ciwo. Babban matsalar ma ita ce ko da an gano suna dauke da shi ba su san bin ka'idojin da masana suka gindaya musu. Akwai buƙatar ƙara sanar da jama'a alamomin cutar da abubuwan da suke kawo ta. Ku huta lafiya.
Ina ga sakon mu na karshe ke.
To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni. To abokiyar aikin mu Maryam Bashir Bugaje ta tattauna mana da ƙwararren likita Dr. Sani Labaran jami'i mai kula da asibitin cututtuka a jihar Sokoto ga yadda hira ta kasance.
Shin menene cutar sukari?
To, cutar suga ko kuma diabetic da muka sani. Wato cuta ce wadda take takan faru ne yayin da dan Adam akwai cikin jikin shi waɗansu wani ƙwai waɗanda ake inda ake sarrafa abin da aka ce ma insulin. To, kowane dan Adam yana da su. Ko yayin da suke lafiya kallon suna aiki, za ki samu cewa babu matsala saboda idan ya ci abinci insulin ɗin da suke yi zai sarrafa abincin kuma jiki ya amfani da shi yadda ya kamata. Yayin da mutum ya samu matsalan ɗaya daga cikinsu sai ya ga cewa ko dai insulin ɗin ya zama bai isa ba ko kuma babu shi ba za su yi furuzu. Saboda haka sai ya zama shuga abincin da ka ci abin ya zama jiki ya amfani da shi yadda ya kamata sai ya taru cikin jini ya shi ne za ka ga shuga ya yi sama a ce sugan mutum ya yi sama.
To wato sinadarin
kololi da yawa.
Eh. Nace wato sinadarin insulin na taimakawa wajen cire suga ne daga jini.
Eh, ai shi insulin shine ke sarrafa suga din da mutum ke ci. Wato suga bata wuce carbohydrate, wato abinci mai bada energy, mai bada kuzari da wanda shi shine cike da suga. Kamar misali munan a sanin al'adar Bahaushe shan hura, cin tuwo na shinkafa, na dawa, na masara, waɗannan suna cike da waɗannan abin da aka ce mai suga. Amma idan kana da insulin a jikinka yanda yake yana aiki, to ba za su la'antar da samun ma matsala ba, saboda da ka ci su suka shiga jini, insulin zai dauke su kai cikin jiki, yanda cikin lokacin za ka yi jikinka zai amfani da su. Amma idan babu insulin din nan, to shi ne za a samu matsalar su sama har a ci suga ya yi sama.
Likita, ka ce kamar suga da ke cikin fura, masara, wato kenan ba sugan da muka sani ba da muke sa zaki ba, ba shi ne kaɗai suga ba, koko ban gane bai tunka ba.
A'a, ba shi kaɗai ne suga. Ai, suga, ko wani abinci, irin da na ce abinci mai ba da kuzarin jiki, amma abincin da muke ci a nan, kowane yana kunshi da ƙarshen shi abin da aka nuni za a jiki zai mai da shi suga, wanda za a yi amfani da shi, jiki zai amfani da shi wajen ba da kuzari ga ɗan adam. Misali, ya je in baka da energy ba za ka iya aikin ƙarfi ba, idan aikin noma, aikin jan mota ko wasu abin nan da haka. To yayin ka zama kana jiki ya sarrafa shi, to za ka yi amfani da shi domin waɗannan abin da ɗin. To amma idan babu su, za ka ga cewa jikin mutum ba zai yi amfani da wannan abin da ya ci ba, sai abinci ya zama ma kaman alheri a jiki, sai ya zama cuta. Saboda abin da ciwon ɗin ya ƙarshen muka abin da muka ce na end product ɗin shi sai ya taru cikin jini, shi ne suga ɗin, kuma ya yi yawa. Idan aka je aka auna asibiti sai a ga suga ɗin ka ya yi sama. Wanda refined suga da muke amfani, muke tsammani ita kaman suga da muke amfani wajen abinci da haka, ko kuma irin su rake, dukkan su refined sugar ne, su directly suke tada sugar jini ya yi sama sosai da sosai.
To ya ake gwajin cutar sukari?
Wato ana gwada ta na daidai, idan aka yi fitsarin mai wannan cuta din aka auna a ɗakin bincike, za a ga abin da aka ce ma glucose ya yi sama, za a ga irin abin da muka ce ma 1 plus ko 2 plus ko 3 plus. To idan aka ga wannan abin, shi zai nuna alamun cewa lallai wannan mutum yana fitsarin sugar, glucose a cikin fitsarin shi. To idan aka ɗibi jinin shi, akwai abin da aka ce ma za a yi, akwai random blood sugar, wanda za a yi ɗiba sugar ɗin kowane lokaci a auda, ita ma za a ga wannan sinadarin na glucose ɗin ya yi sama. Ko kuma a ce mutum ya je ya yi fasting blood sugar, ka je ka yi azumi daga ƙarfe 9 na dare, kada ka sake cin komai sai da safe an auna. To da safe idan auna, kin ga ya kamata tunda baka ci komai tun 9 har safiya, ya kamata idan auna sai a ga sugar nan ya yi ƙasa, shine aka ce ma fasting, wato ka yi azumi lokacin. To idan kai aka je aka auna, sai a yi cewa ga mai ciwo din, sai a yi cewa sugar din ya yi sama da yawa fiye da kaman ka karya kumallo da safe. Alhali kuma ka yi azumi don tun ƙarfe 9 na safe ba ka ci abinci ba, na dare har safiya ta yi ba ka ci ba. To kuma an auna an ga sugar nan ya yi sama. In ya yi sama, shi ne za a auna a tabbatar cewa lalle wanga yana da ciwon sugar da aka bari.
Shin akwai alamomin da mutum ma zai gani tun ma kafin ya je asibiti?
Yes, ƙwarai da gaske. Idan mutum yana da ciwon sugar, babban alamun da zai fara samu shi ne yawan fitsari.
To
za ka yi ta jin fitsari akai-akai, sannan za ka yi ta shan ruwa, za ka ga mutum yana shan ruwa da yawa, sannan za ka yi ta jin yunwa a cikin jikinka, za ka ga kana jin yunwa, sannan za ka yi samun bushewan baki, miyodinka su ɗauki da sauransu haka. To wannan shi zai nuna ma alamun lalle akwai wani a matsala ta wannan abun. To idan aka auda a laboratory ɗakin bincike, nan ne za a tabbatar da wannan cuta ɗin.
To ita wannan cutar sukarin tana da magani ko kuwa?
Ba ta da maganin da za a ce ka sha ka warke.
To
amma ana control ɗinta, ana control, kuma ka ga mai ciwon ya zauna yana rayuwar shi kamar yadda kowa ke rayuwar shi.
idan dai ya kula da ka'idojin da aka samu shi.
To
akwai ka'idoji na magani na abinci, akwai ka'idoji na magani, akwai ka'idoji kuma na sauran ka'idojin za a baka kamar motsa jiki, ka dinga exercise, kada ka dinga zama wuri guda ko da yaushe haka. To magani kuma akwai allura, ya cancanci da irin insulin din, irin da wannan cutar da kake da. In sa akwai wanda aka ce ma wanda ake gado wanda yaro ke daukowa,
to
ita abin da aka ce mata insulin dependent, shi karamin yaro zai taso da ita har ya kai babba, to ita duk karfin da zaki ga ba ta jin kwayan cuta, wannan kwayan magani da ake sha da baki sai an yi allura. To wanda aka ce ma adult onset, wato wanda mutum ke samu yayin da ya zama babba, to ita ta duk karfi tana jin magani. Amma dai control na abincin da kake ci shine babban muhimmanci. Mutum zai rage cin irin su wannan carbohydrate din, abinci mai bada kuzari. Mutum zai control yadda yake cin su. Amma dai idan mutum ya je asibiti, likita zai mai bayani yadda ya kamata ya kula da waɗannan abubuwan.
Likita, ƙara lissafo mana abincin da mutane ya kamata su kula akai.
To kamar nace muna kamar arewacin Najeriya, kin san babban abincin mu dai shine tuwo. Yana yiwa tuwo na shinkafa ne, ko na gero ne, ko na dawa ne, ko na masara. To wannan dole mutum ya kula da yadda yake cin shi. Dole a kula da yadda ake cin shi. Wani wuri ma za a ce a kama daina cin shi, mai da ƙarfi ga irin su wake, su acca, su alkama. To haka su dai suna ɗan ɗauke da ba su ɗauke da wannan shuga ɗin, ko kuma sukarin da ke kawo wannan matsala ɗin da yawa a cikin abin nan. To a hankali mutum ya sha su, ya dinga amfani da su.
To wato ita wannan dai cutar sukari, in mutum ya kamu da ita ba taɓa rabuwa da ita har abada?
Gaskiya ba ta rabuwa, amma dai tana kamar yadda nace tana zama control. Akwai cututtuka da yawa a yaka suke, misali ciwon hawan jini, yaga ba a warke shi, amma dai yana kwantawa in dai kana kula da shi, sai kai ta rayuwarka kamar ba ta da shi. Shi ma haka ciwon suga. So akwai su cututtuka nan da yawa, in dai an kula mutum zai rayuwar shi da yadda ya kamata, ba zai samu wata matsalar su ba. Amma idan ba a kula ba, su kuma suna da abin da aka ce ma long time complication, hadde shi ciwon suga.
Illoli
idan ka farki baka kula ba, zai kai lokacin da zai iya shafan idanunka, to ganin mutum na iya maka ciwa.
To
zai iya shafan zuciyar mutum, zuciya ta buga, ko kuma ta ya samu abin da aka ce ma cardiac failure, ko kuma zuciya ta zama ba ta aiki sosai. Ga ko ina yana yi, ko wani gefe na jikin mutum yana iya shafuwa.
To
akwai matsalolin shi akan shi da, amma dai an kula gwargwaro ana rayuwa kuma ba tare da wata matsala ba.
Yanzu kama kai ya ake ibini halawa wushi. Rayuwa ba gwargwaro ba. Rayuwa wannan ta isa a masu mulki ta bar mun kashi. Rayuwa ba gwargwaro ba.
Allah ya bamu lafiya, Allah ya bamu yadda zamu yi, ya bamu cutar.
Amin.
Hasa da koni rahoto da na gani, wai akwai mutane miliyan 397 da ke dauke da wannan cuta ta suga a duniya a yau. Kuma cikin wannan miliyan 397, miliyan 122 suna kasashen mu ne na bakaken fata da ke Afirka. Wanda Najeriya a matsayin kasar da ke da yawan jama'a, tana dauke da yawan bil'adama da ke dauke da wannan cuta ta suga miliyan 4. Ita ce ta biyar ga mata irin cututtukan yadda aka kakkasa su na ciwon suga din. Najeriya ce ta zo ta biyar.
Kuma idan kika je, kamar ban katse miki hankali ba, na ga kina kin dauko kidayar mutanen da ke dauke da shi a kasashen mu na bakaken fata. Akwai kuma wani karatun da aka yi na cewa a shekarar 2040 za a samu karin watan mutane da ke da cutar, watan su miliyan 313. Kin ga wannan lamba ta hau sosai.
Kuma Hassan, wai abin damuwa shine kashi 70 zuwa 90 na cikin miliyan 4 din da ke Najeriya ba su san suna da cutar ba, ko kuma ba su warke ba, ko kuma ba su sha maganin da za su warke ba. So wannan abin damuwa ne wanda muke kira ga mutanen da ke kauye da
su je asibiti,
ko baka ji cuta ba akai-akai da ka je asibiti, ka dan yi nauyi. Allah ya
to amma wani
kaje ka ara aure ko kaje ka cika rumbun ka da
na'am kaje amma kin san ba sai ma aljihun ka yayi nauyi ba akwai asibitocin da ke kula da mutane fi sabilillahi
don Allah
na'am eh aje a duba gaskiya lafiya uwar jiki wani da ya turo mana sako ko
baraye ba a fushi da ita
na'am
karshen shirin yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji dadin shirin kuma ku amfana da darussan da ke ciki yanzu